Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 10 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 19:31 da kuma 49:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba, Amurka ta kwace wani jirgin da kon kayan Koriya ta Arewa sabili duke ta sharadin takunkumin kasa da kasa a daidai lokacin da ake sa in sa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Kasar China ta ce a shirye take ta dauki mataki idan har Amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana cewa za ta sa akan kayayyakin China. Kana jiragen yakin Amurka sun isa gabas ta tsakiya biyo bayan fargaban da ake cewa Iran tana shirin kaiwa waɗansu wuraren Amurka hari.
To ga dukkan labaran kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai, za ku ji tattaunawar da muka yi da Irbad Ibrahim, wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da alakar ƙasa da ƙasa, gabe da wata kungiya da ta yunkuro a ƙasar Ghana da ke neman ballewa ta kafa ƙasa mai cin gashin kanta, inda shi Ibrahim yake cewa bai ga wani wata barazana da wannan kungiya za ta iya yi wa tsaron ƙasar ba.
Wannan kungiya na farko ba su da inci, ba su da iko, ba su da jama'a, ba su da makamai, balle a ce wai da za su iya fitar da cikin kawunansu a cikin ƙasar Ghana.
To bayan haka uwar Umar kuma za ta shigo mana da shirin lafiya uwar jiki. Kana mu kawo muku karatun Alkur'ani mai girma, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta kwace wani jirgin takun kayan Koriya ta Arewa sabili da keta sharadin takunkumin kasa da kasa mataki irinsa na farko a daidai lokacin da ake kara takun saka tsakanin kasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Hukumomin kasar Indonesia sun taba kwace jirgin mai suna Wise Honest, jirgin takun kayan Koriya ta Arewa na biyu mafi girma a watan Afrilu shekara ta 2018. Yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa Indonesia, wanda kudinsa ya kai $3 million. Daga baya jami'an kasar Indonesia suka mika wa Amurka jirgin a watan Yulin da ta gabata. Jami'ai kuma suka ce yanzu haka jirgin yana hannun Amurka akan hanyar sa zuwa Samoa, kuma suna neman a dauki mataki a kansa. Jirgin da ya mallakar wani kamfanin sufurin jiragen ruwa na Koriya ta Arewa ne da ake dangantawa da rundunar sojin kasar, wanda yake jerin kamfanonin da ma'aikatar kudin Amurka ta sawa takunkumi. Ana amfani da jirgin ne wajen dakon coal mai yawa zuwa China da waɗansu ƙasashe, a kuma yi safarar manyan kayan aiki zuwa Koriya ta Arewa, abinda ya sabawa takunkumin Amurka da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar jami'ai. Ƙasar China ta ce a shirye take ta dauki mataki idan har Amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana kan kayayyakin China, yayin da babban jami'in tattaunawa kan harkokin cinikayya ya iso Washington domin wani zagayen tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rikicin cinikayyar. Babban mai ba shugaba Xi Jinping shawarwari kan harkokin cinikayya Liu He zai zauna da wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lindsay da sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin kwana ɗaya kafin ranar aiwatar da ƙarin harajin daga kashi 10% zuwa kashi 25% zai fara aiki. Shugaba Donald Trump ya yi niyyar ƙara harajin ne a yau Juma'a bayan da ya zargi China da yin amai ta lashe a tattaunawar da aka ɗauki watanni ana yi.
They broke the deal, so they're flying in. The vice premier tomorrow is flying in. Good man.
Yace sun saba yarjejeniyar, saboda haka za su shigo nan Amurka. Mataimakin Prime Minister zai zo gobe, mutumin kirki, amma sun saba yarjejeniyar, bai kyautu su yi haka ba, sabili da haka za su gane kuskurensu. Ba laifi ba ne mu karbi sama da $100 billion a shekara. Biliyan 100, ba mu taba yin haka ba. sai dai kakakin ma'aikatar ciniki na kasar China Gao Feng ya shaida manema labarai a China cewa a shirye suke su cimma matsaya da Amurka sai dai ba za su miƙa wuya bori ya hau ba. Jiragen yakin Amurka USS Abraham Lincoln da kuma jiragen yakin samfurin B-52 guda hudu sun isa gabas ta tsakiya biyo bayan fargaban da ake yi cewa Iran tana shirin kaiwa waɗansu wuraren Amurka hari. Kakakin rundunar soji Captain mayakan ruwan William Wabon shi ne ya shaidawa murya Amurka cewa jirgin dakon kayan yakin ya isa inda ake bukata a jiya Alhamis, ya kuma ce jirage biyu samfurin B-52 sun isa yankin jiyan yayin da waɗansu biyu kuma suka riga suka isa tun ranar Laraba. An girke jiragen yakin ne a sansanin mayakan saman Amurka da ke kata bisa ga bayanin wani jami'in tsaro da ya nemi a saya sunansa. An buƙaci ƙarin kayan aikin soja a gabas ta tsakiya bayan da ake ta ganin take-taken Iran da suka nuna cewa tana da wani shiri bisa ga cewar kwamandan rundunar mayakan ruwan General Frank McKenzie. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓe ta Afirka ta Kudu ta fara ƙirga ƙuri'u jiya Alhamis, kwana ɗaya bayan zaben da ake kyautar zaton zai kasance gwaji mafi zafi a tarihin jam'iyyar ANC mai mulki. Sakamakon farko ya nuna jam'iyyar ANC tana kan gaba da ƙaramin rinjaye ba kamar yadda ta saba yi ba a zaɓuka da suka gabata, yayin da kuma ake zargin cewa waɗansu sun yi aringizon ƙuri'u banda kuma nasarar da wata ƙaramar jam'iyyar take samu wadda ake zargin cewa tana da ra'ayin PP ta fararen fata. An yi harsashen cewa zaben zai kasance na ba saban ba a ƙasar da take cika shekaru 25 da kawo ƙarshen wariyar launin fata. Yayin da jami'ai ke tantance miliyoyin ƙuri'u jiya Alhamis ɗin, jami'ai sun sanar da cewa za su nazarci ƙorafe-ƙorafen da ake yi cewa waɗansu sun kaɗa ƙuri'a fiye da sau ɗaya ta wajen wanke tawadar da jami'an zaɓe suka sa a babban yatsansu. Jami'an zaɓen dai sun ce an kama mutane hudu bisa zargin cewa sun kada ƙuri'a fiye da sau ɗaya, suka kuma ba masu kada ƙuri'a tabbacin cewa za su iya fitar da sakamakon zaɓen cikin kwanaki 7 kamar yadda doka ta ayyana. Daga ƙarshe, wata haifaffar ƙasar Rasha da ta riƙa damfarar mutane da ƙaryar cewa ita 'yar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru 12 a gidan yari. An yankewa Anna Sorokin 'yar shekaru 28 da haihuwa da ake kira Anna Delvey hukunci ne a jiya Alhamis a birnin New York wata guda bayan samun ta da laifi. An kama ita wanda aka kuma ci mata tara $24,000 aka kuma umarce ta ta biya mutane da ta damfara kusan $200,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, gwamnatin kasar Ghana ta kama shugabannin wata kungiya mai rajin ɓallewa da wato ɓalle yankin Volta daga kasar mai suna da shugabanta da ake kira Charles Komi Kujoji mai shekaru 80 a duniya. Wannan kungiyar ta Homeland Study Group Foundation ta ce za ta kafa ƙasa mai cin gashin kanta ne ta Western Togoland daga ƙasar Ghana. Kungiyar dai ta kira ga mahukuntan Ghana a sako mata shugabanninta saboda kowa ya zauna lafiya, in ba haka ba za a ga abin da ba ta taɓa gani ba. Irbad Ibrahim mai fashin baki ne akan tsaro da hulɗan ƙasa da ƙasa a Ghana ya ce bai ga wani abin ɗaga hankali ga wannan kungiya ba.
Ma wannan gani ana nan kamar dai kungiya na yau da kullum ana haduwa dai ana wasu zatuttukan da suka shafi maslahansu mutane. Mutane don kirgago wakila ma da aka ce ma wani gani dai kungiya dai ne asusu ko wani abu haka. Amma manyan ƙasa suka ce no, lamarin nan ya kamata a shiga sun kama su. bayan kamun su kuma ga wasu cikin da suka gudana. Amma ba na ce wannan zance gaskiya da bai saka kara ya karya ba.
To, shagin kamar yadda kake magana bai saka kara ya karya ba, kada ka manta yanzu ne suka fara yunkurowa kuma da alamar akwai masu ra'ayinsu, don har ma an ce akwai wani dan tsohon dan majalisa yana da hannu a cikin wannan abu. Yana yuwa a ce kungiyar ba girma gare ta ba, to amma a kwanan biyu za su iya samun jama'a da za su mara musu baya akan wannan muradi da suke da shi.
A takaitacce ne wannan zance yankin Volta an san su kamar su kabila ne na Aibawa. To, inda an wayi gari kabilan gabaje ta ce za ta zuwa da ciki ba ta tare da kasan Ghana, sarakai da shi duk dai a fada da sauran gaggan mutane ba aka san wurin ba, wannan daban ne. Gaskiya wanda aka ce shi tsohon dan majalisa ne shi ne wa, ina ikon shi yau, ina tasirin shi kan lamarinka? So shi har ila yau dai ina da malam Yakubu Bashir zance ne da ya taso ya kamata kasa ta yi ta magance, amma wannan kungiya na farko ba su da inci, ba su da iko, ba su da jama'a, ba su da makamai, balle a ce wai da za su yi su fita cikin da kawunansu a cikin kasan Ghana.
Kaka manta wurare da akan samu har ma mutane su zo su hanbarar da gwamnati, yan tsiraru da suke komawa daji wanda yake suna ganin kaman ba a saurari bukatunsu ba, ko kuma korafe-korafen da suka fito da su ba a saurare su ba, karshe su je su
bambanci da ke nan tsakanin Malam Yakubu Makeri da irin kungiyoyi aka daga Uganda. Akwai na Joseph Kony, aka kuma kaji wa Al-Shabab daga Somalia, watakila ra'ayi ne na mutum daya biyu uku da wannan ra'ayi ya shammala na Al-Shabab wai matasa duka. Saboda shi wa'yan nan ban sama suna da irin siffa makamancin aka ba, domin wannan kungiya ba kungiyan da mutane Aibawa da kansu ma da yawanci ma suka san ta bane ko suka san shi bane.
To, amma kuma kana ganin kenan matakin da gwamnati ta dauka na kama ainihin shugabannin wannan kungiya, kana ganin wani abu ne da aka wuce gona da iri a daukar matakai?
Da kullum duka kasa na duban lamarin da ke kalubalantanta na lamarin tsaro, saboda shi koya lamarin yake da karamci. Ana iya ba shugaban kasa, aka kuma ministocin da ke duban lamarin tsaro, ana ba su shawarwaki kama ba su su magance wasu matsaloli kan wanga karo, na da shawarin da aka bayar ne wa kamun mutane. To, tun da sun aikata wannan mun bai jira mu gani, domin wanda aka kama dole zuwa musu tambayoyi da sauransu. Inda suna da wani taimakon da ke fitowa kasan waje ne na lamarin kudi ko wani abu aka da sauransu, wake ma kama musu gindi da sauransu.
To, badalla Ibrahim Irbad ke nan mai fashin baki akan tsaro da kuma hulɗan ƙasa da ƙasa. Sai dai kada a shafa, waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 14 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya, uwar jiki, jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Lallai kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu tattauna ne akan zazzabin typhoid, wato typhoid fever a Turanci. Typhoid typhoid wata nau'i ne na cuta da ake samunta sanadiyar kwayoyin cuta da aka fi sani da Salmonella typhi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Na sauraron barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar zazzabin typhoid?
To, zazzabin typhoid wata cuta ce da kwaya jinsin bacteria daga dangin Salmonella ke kawowa, kuma tana zuwa ne da zazzabi mai zafi wanda yake ta'azzara duk kwana da ya gabata, sannan kuma tana da alaka da abin da ya shafi ciki da yan hanji. Wato, mai zazzabin bayan zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki kuma zai samu ko kwanaki bai samu yayi bayan gida ba, ko kuma yayi gudawa, ko kuma ya samu ciwon ciki, bayan wani dan lokaci kuma zai iya yin ya zama yan hanjin sun samu matsala, suna zubar da jini ko kuma su huje.
To, likita, me ke haddasa wannan kwayar cuta da ka kira Salmonella typhi?
To, ita wannan kwayar cuta akan dauke ta ne yawanci ta abinci ko abin sha, wato misali abincin da ya samu kwayar cutar ta shiga, ko ta hanyar gurbata abincin, ko kuma abin da aka zuba abincin a ciki, ko kuma ta kayan marmari, ko ta abin da ya shafi kamar kwan kaji ko nama wanda ba a yi dafa shi da ya kamata ba, ko ta ruwan sha da ya samu matsala, ko kuma wanda yake da typhoid nan misali da shi a hannun shi bai wanke hannu ba bayan amfani da bayan gida, a gaisa da shi mutum ya taba a hannun shi kuma bai wanke hannun ba ya ci, kenan dai za a dauke ta ne ta baki ko ta sha ko ta ci ko ta wasu makamantan haka.
To, likita, menene alamun wannan cuta?
Yawanci alamunta kamar yadda sunan nata a Turanci ake cewa typhoid fever, alamun zazzabi ne, kuma zazzabin nan idan ya fara na yau to na gobe ya fi na yau tsanani, har akan kwatanta shi da misalin kafar bene, wato kwanaki na karuwa tsananin zazzabin yana karuwa, kuma zazzabi ne mai zafin gaske, kuma akwai ciwon kai, ciwon jiki da ciwon gabobi, sannan ciwon cikin nan da muka yi bayani a baya.
To, likita, su suka fi barazanar kamuwa da cutar typhoid fever?
Kusan kowa yana da barazanar kamuwa da ita. To, amma mutanen da suke zaune a kasashe irin wanda ba su da karfin tattalin arziki, suke da matsala da wurin ruwan sha da kuma abin da ya shafi tsafta, yawanci sun fi samun wannan matsala. Sannan a cikin mutane yara da wanda suke da cutar da ke karya garkuwar jiki, da misali abin da ya shafi irin cutar sickle cell, wato sickles kenan, wanda garkuwar jikinsu ba shi da kwari, to wannan kwayar cuta tana ta'azzara a cikin irin waɗannan mutane.
Cutar zazzabin typhoid tana ɗaukar lokaci ne a jikin ɗan adam kafin ta bayyana?
To, idan mutum ya ɗauki kwayar cutar, takan iya ɗaukar ɗan lokaci kafin ta bayyana, misali sati biyu ko abin da ya kasa, mafi yawanci dai cikin sati biyu takan nuna kafin alamun cutar su nuna. Sannan akwai waɗanda bayan sun yi cutar kuma kwayar cutar na iya zama a cikin abin da a Turanci ake kira gallbladder, sai kasance daga lokaci zuwa lokaci tana fitowa daga wannan gallbladder na dan koren abu da yake wajen hanta, sai kasance tana fitowa daga lokaci zuwa lokaci, ko ya kasa yadda ita ya yada ta cikin al'umma, ko kuma shi kankan shi din in ta fito din ta saki kawo masa matsala.
Yaya hatsarin cutar zazzabin typhoid yake, musamman ma idan ba a dauki matakin da ya kamata ba kuma akan lokaci?
To, tana da hatsari matuka, saboda cuta ce da take iya shafar kusan kowane bangare na jiki. Tana iya shafar kwakwalwa, tana iya shafar zuciya, tana iya shafar kusan ko ina, koda da ko ina. Babbar illar da aka gani shine yan hanji, inda tana iya kawo mutum ya rinka zubar da jini saboda ta lalata yan hanjin ko ta huda yan hanjin. Kuma wani lokacin hudan nan ba guda ɗaya bace, hudoji ne, sai ya zama kashi yana shiga inda bai kamata ya shiga ba kenan a ciki. Irin an samu irin wannan matsala in ba dau mataki ba, mutane da dama sukan mutu cikin wani ɗan kankanin lokaci saboda wannan matsala.
To, likita, akan warke bayan an shafa ma da cutar?
Yawanci da an samu wannan cuta aka dauki matakin da ya kamata a dauka, insha Allah cikin dan lokaci mafi yawanci sati biyu haka abin da ya zuwa sati uku, in an yi magungunan da ya kamata a yi, mutum ya kan warke ya zama ba tare da matsala ba. Sai yan kaɗan da za su iya, idan kwayar ta zauna a cikin waccan abin da matsarma ina jin Hausa ake kiranta, wato wani dan koren abu da yake wajen hanta, to sai irin waɗannan wanda suke ɗaukata zuwa tsawon lokaci, in ba haka ba da an yi maganin da ya kamata cikin ɗan lokaci kankani sati biyu zuwa uku insha Allah na warkewa.
To likita, ita ƙwayar cutar tunda ka ce tana rayuwa a ruwa ko abinci ko abubuwa makamantan haka, shin tana ɗaukar lokaci ne kafin ta mutu a waje ko kuma ita ƙwayar cuta ce da ba ta ma mutuwa?
Takan ɗauki lokaci gaskiya kafin ta mutu, shi yasa take da sauƙin zagayawa cikin al'umma, shine babban illata. Takan iya zagaya cikin al'umma kuma tana dadewa a waje kafin ta mutu.
To likita, tunda cuta ce wanda aka san tana da hatsari kuma da sauƙin ɗauka, akwai wani rigakafi da ake yi domin kare kai daga kamuwa da zazzabin typhoid?
To akwai rigakafi kala-kala. Na farko wanda kuma shine ko da yaushe kusan a duk cututtukan da muka yi magana a baya, shine tsaftar jiki da ta abinci da ta wurin zama. Misali, idan ya kasance bayan gida an kare shi yadda ba zai haɗu da ruwa ba ko abinci, ta hanyar gina masa yadda za a yi mai marfi, ta hanyar kasance ba a yin bayan gida a waje yadda zai iya haɗuwa da tafki ko rafin da ake shan ruwa ko cikin rijiyar da ake shan ruwa, ko takwatami saboda za ki ga layin ruwan famfo, pipe ɗin famfo ya fashe kuma cikin kwatami yake. To da an ɗauke ruwa sai ruwan kwatamin nan ya koma cikin ruwan famfo, da an dawo da ruwa sai ya tura shi kuma cikin gidajen mutane. To idan aka ɗauki irin waɗannan matakai na kare ruwan da ake sha da abinci da irin kayan marmari da irin su salad da sauransu, ana wanke su kamar yadda ya kamata, sannan wanke hannu duk lokacin da kai amfani da bayan gida da kuma duk lokacin da za a ci abinci, sannan a kare abubuwan da ake zuba abincin irin su plate da chocolate da sauransu, an wanke a sa su dan cikin wani abu a rufe yadda ƙuda ba zai hau kansu ba, tunda zai iya taba bayan gida ya zo kuma ya hau kansu. To waɗannan hanyoyi za su taimaka matuƙa wurin kare wannan cuta. Sannan akwai allurar rigakafi da ake yi wanda daga dan shekara biyu abin da ya sama. Wannan allurar rigakafi ana yin ta duk bayan shekara uku zuwa biyar. So ko da an yi wa mutum kenan bayan shekara uku zuwa biyar da buƙatar a maimaita ta. In aka ɗauki waɗannan matakai, insha Allah za a samu sauƙin wannan cuta.
To likita, cutar zazzabin typhoid cuta ne da take zuwa da zazzabi, wato alamunta yana kamaiceceniya da wasu cututtuka. Akwai wani gwaji na musamman da ake yi a asibiti domin a gane lalle ita wannan zazzabin typhoid ne?
Lalle tana yin kama da cututtuka da dama. Ɗaya daga cikinsu shine zazzabin cizon sauro, wanda yake kuma akwai shi sosai a cikin al'ummarmu. Gwajin da ya kamata a yi a asibiti, gaskiyar magana shine mafi yawancin asibitocinmu musamman a ƙasar nan tamu ta Najeriya da sauran ƙasashen da masu tasowa, shine wani test da ake yi, Waddle test. Mafi yawancin lokaci mutanen da ake cewa suna da typhoid saboda wannan test ba gaskiya bane, kuma ana iya yi wa wanda yake da typhoid din ta nuna babu. Saboda haka ba wani gwaji ne da ya kamata a dogara akan shi ba. Gwajin da ake yi a tabbatar da wannan cuta shine a gwada bayan gidan yadda za a iya ganin ƙwayar wannan cuta, wato abinda ake cewa stool culture a turance, ko a gwada fitsari, ko a gwada jini shi ma a mai culture. Wannan gwaji yawancin su idan an yi kan ɗauki kamar kwana uku kafin a sami sakamako. To amma shi likita idan ya ga mara lafiya ya saurari labarin nan na mara lafiyar da yanayin yadda zazzabin nan yake, da kuma wasu alamu da zai gani a jiki da alamun da zai gani a cikin jinin, to zai iya gane cewa wannan zazzabi ne na typhoid fever. Amma a ƙasarmu, ina faɗa miki, mafi yawancin mutane da sun je sai a dan ɗauki jinin su sai a masa dan abin da ake cewa Waddle, sai a ce kana da typhoid ko baka da typhoid, a baka maganin da baka bukata. Matsala ce sosai da fatan masu kula da harkar lafiyar al'umma su ɗauki mataki akan wannan, saboda akan sa mutane akan magungunan da ba sa bukata, wani lokacin kuma cutar ta zo a kasa magane ta.
Akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar zazzabin typhoid ya rika ci musamman idan yana fama da cutar?
Yawanci ya danganta ga tsananin cutar nan. Misali, kamar wanda dan hanjin shi ya huje, aikin ga a lokacin ba a magana cin abinci, yana kwance ne a asibiti, asibiti su ne za su dauki matakan da ya kamata, lokacin da ya kamata ma ya fara cin abincin da abin da ya kamata ya fara ci. Yawanci idan dai an tabbatar da cutar ce, likita zai ba da shawara abin da ya kamata. Akwai lokacin da ba daman ma a ci abincin saboda dan hanjin ya samu matsala. Amma ga waɗanda ba ta'azzara ba, babu wani a takura su akan cewar kar su ci wannan ko kar su ci wannan, illa iyaka su tabbatar da tsaftar abincin da za su ci da wanda za su sha.
To likita, yaya za mu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da wannan cuta musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
To suna da yawa amma abin da yasa yake da wahalar a tantance saboda hanyoyin da ake bi din da sunan a ce tun yana da cutar ko bashi da ita. Misali da nayi kan wancan bincike da ake yi wanda bashi da tabbas akan shi kuma a ce mutane na da shi ko bashi da shi. Amma abin da ya tabbata shine a inda ake yin wannan gwajin da ya kamata a yi din ya tabbata a asibitoci cewa mutane da dama suna zuwa da wannan cutar kuma akwai ta da dama a cikin al'ummarmu. Kuma ba abin mamaki bane saboda da muna da matsala da abin da ya shafi ko da a cikin birane abin da ya shafi tsafta da ruwan sha muna da wannan matsaloli saboda haka ba abu mamaki bane idan ta yi yawa a cikin al'ummarmu.
To likita duk da dai ka bada shawarwari a cikin wannan shiri ko akwai wani jan hankali kuma da za ka yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar zazzabin typhoid da ma wasu cututtuka baki daya?
Jan hankalin daidai ne idan aka kula da inda ake zama aka kula da abin da ake ci ake sha to zaka ga an samu sauki akan cututtuka da dama banda ita kanta cutar typhoid din nan. Idan aka da waɗannan matakai za a samu saukin al'amura matuka.
Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar ne ke fatan mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hawa Umar da likita. Yanzu kuma ga karatu Al-Qur'ani mai girma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hanifa Usman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم.
توما دلا يزكما قال بالي أتكشي
wata mace haifaffar kasar Rasha da ta rika damfarar mutane da kariyar cewa ita yar wani hamshakin mai kudi ne za ta shafa shekaru 12 a gidan yari. An yankewa Anna Sorokin ya shekaru 28 da haihuwa da ake kuma kira Anna Delvey hukuncin ne a jiya Alhamis a birnin New York wata guda bayan samun ta da laifi. An kuma ci ta tare dala 24,000 da aka kuma umarce ta ta biya mutanen da ta damfara kusan dala 200,000. Lauyan Sorokin ya bayyana hukuncin a matsayin mai tsananin gaske, yace wanda yake karewa ba ta tada hankali kuma ba ta taba aikata wani laifi ba. Sorokin haifaffar yar kasar Rasha ta tafi Jamus zai tana budurwa, daga nan ta shigo Amurka shekara ta 2014 tana kokarin bude wani club din kawa. Ta kuma rudi fitattun masu ilimin zane-zane da waɗansu mutane cewa sunanta Anna Delvey yar wani hamshakin mai kuɗi da dukiyarta ta kai dala miliyan 67. Sorokin ta rika rubuta takardun banki na boge ta karbi rancen dala 200,000. ta kuma yi amfani da kudin wajen rayuwar kawa da cuɗanya da masu hali tana sayan tufafi masu tsada da cin abinci a gidajen cin abinci masu tsada.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu sai da hantsi za a ji mu take da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da mu umarni Malam Sidi da kuma injiniyan mu da wannan safiyar Malama Nashwan Baba Yakubu Kirini daga nan Washington yake sallama da ku shi da hantsi. Assalamu alaikum.